الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوتا جماد الأولى jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yayi daidai da 22 ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Al Halal wal Haram fil Islam wallafar Dr. Yusuf Al Qardawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 24 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karasa bayanin da muka dauko akan abin da ya shafi farauta inda muka yi karatu akan yin farauta da makami wanda yake mai kisa inda aka ce ai sharadi na yin farauta da makami mai kisa sharuɗa guda biyu mallam ya kawo mana yace sharadi na farko dai ya zama makamin yana da kaifi ko tsinin da yake iya zartuwa ya shiga cikin jikin dabbar da aka harba ko aka soka ko aka sara da ita sanan na biyu a ambaci sunan Allah lokacin da za a harba wannan makamin na kibiya ko lokacin da za a jefa mashin ko lokacin da za a sara takobin ko lokacin da za a harba bindigar sanan idan kuma farauta ce za a yi ta da dabbobi kaman karnuka ko shaho to shi ma ana buƙatar shi abinda za a yi farautar da shi abu na farko ya zama an ilmantar da shi na biyu ya zamanto ya farauto abin da ya farauto din saboda wanda ya aiko ya aike shi ba dan karan kansa ba sannan na uku lokacin da za a aike shi a ambaci sunan Allah to daga nan sai kuma gaba ta ƙarshe idan aka samu dabbar da aka farauta ta mutu bayan an harbe ta to za a ci ko ba za a ci ba nan dai muka ji tattaunawa da aka yi cewa za a iya cin dabbar da aka harbe ta da abun harbi kuma ta buya ma'ana ta bace ba a ganta ba sai daga baya na farko sharadin a ci wannan dabbar ya kasance ba ta fada cikin ruwa ba sannan sharadi na biyu kada ya zama an samu wani gurbi ko wata alama ta wani abun harbin ko kibiya a jikinta banda shi wanda yayi harbin banda kibiya ko abinda wanda yayi harbin yayi harbin da ita ma'ana ya zamana abinda mutum ya harba din na kibiyar shi kadai ya tarar a jikin dabbar bai tarar da kuma wani ba wanda kila bai san wanda ya harba din ba sannan na uku kar ya zamanto ta fara wari ko dohi ita wannan dabbar to waɗannan su ne kusan a takaice abubuwan da muka karanta a darasin da ya gabata da haka yanzu sabon darasi ne za mu ɗauka shi kuma game da abin da ya shafi al-khamr qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace al-khamru giya al-khamru hiya tilkal madda al-kahuliyya allati tuhdithu al-iskara yace al-khamr giya hiya tilkal maddatu
ita ce sinadarin da wato sinadarin alkaholiya wato sinadarin alcohol allati tuhdithul iskara wanda yake sa maye wato shine dukkan sinadarin alcohol wanda kuma wannan sinadarin yana haifar da tambele ko maye wa min tawdihil wadih yana daga abin da yafi kamata a yi bayanin sa wato a fili an nadhkura da farko mu fara ambatan dararaha cutarwar da giya take yi alal fard ga daidaikun mutane fi aqalihi wato irin illa da cutarwar giya alal fard ga mutum a matsayin sa ni shi kadai fi aqalihi irin cutarwar da giya take da shi ta fuskar hankalinsa wa jismihi da irin illa da cutarwar da giya take yi a abin da ya shafi jikin shi mai shanta ma'ana lafiyarsa kenan wa dinihi da kuma irin cutarwar giya a addinin mai shanta wa duniyahu da kuma duniyar mai shanta ma'ana aikace-aikacensa na yau da kullum ma giya tana da illa tana cutar da aikin shi mutum in ma'aikacin office ne in dan kasuwa ne in dan kwadago ne kowace irin sana'a mutum yake tabbuga-bugar rayuwa to giya tana da cutarwa akan aikinsa na yau da kullum na neman duniya da haka yana daga cikin abin da yake da matukar mahimmanci a yi bayanin cutarwar giya ga mai shanta hankalinsa lafiyarsa addininsa da kuma duniyarsa au nubayyina ko kuma yana daga abin da yake da kyau mu yi bayanin khadaraha hadarin giya alal usrati wato azamantakewa ta iyali shine usra wato family kenan a rayuwa irin ta family ta zamantakewa min haythu riayatiha ta fuskar kulawa da iyali wal qiyami ala shu'uniha da kuma tsayawa da daukar dawainiyar iyali ma'ana dukkan wanda yake ta'ammuli da giya to daga cikin hadarinta akwai barazana a cikin zamantakewar iyali da mutumin da yake shan giya ta fuskar kulawa cikakkiya da ya kamata iyalansa su samu to zai yi wahala in mutum yana ta'ammuli da giya su iya samu haka wajen sauke wajibinsu na al'amuran rayuwa shi ma duk mutumin da ya yi ainihin dumfari shan giya to shi ma za ka samu baya iya sauke wajibi da nauyinsa na kula da iyali zaujatan matarsa au auladan ko ƴaƴansa au nashrahu ko kuma dai za mu yi sharhi da ƙarin bayani na tahdidaha lil jama'at irin barazanar da giya take da shi a zamantakewa ta jama'a wa shu'ub da kuma zamantakewa irin ta ƙasashe fi kiyaniha a cikin abin da ya shafe ta wato abin da ya shafi rayuwar jama'a ko rayuwar ash-shu'ub ƙasashe ar-ruhi rayuwa irin ta wato ruhi wal maddi da rayuwa irin ta tattalin arziki wal khuluqi da rayuwa irin ta ɗabi'u abu uku kenan Mala yace a cikin wannan bahasin ko cikin wannan babin za mu yi bayanin irin cutarwar da giya take wa mutum shi a matsayinsa na shi kadai sannan za kuma a yi bayanin hadarin giya a zamantakewa ta iyali a matsayin mutum na mai mata kila ma har da yaya sannan za a sake yin bayani har wa yau game da irin hadarin giya a zamantakewa ta jama'a da kuma zamantakewa a matsayin ƙasa ɗaya ko ƙasashe musamman abin da ya shafi spiritual life tsarkin zuciya a samu mutanen duk da suke ta'ammuli da giya to za ka ga an samu matsala wajen wato abincin ruhi a ruhi ya rasa abinci ga duk wanda yake ta'ammuli da giya wal maddi da kuma rayuwar mutane ta tattalin arzikinsu wal khuluqi da kuma ainihin ɗabi'unsu material life da kuma moral layin da haka zaka samu dabi'un mutanen da suke ta'ammuli da giya a cikin al'ummar da suke rayuwa to zaka ga nan ma akwai matukar hadin wa bi haqqin ma ra'aynahu wa ra'al bahithuna ma'ana mala yace a karkashin gaskiyar al'amarin abinda muka gani kuma masu yin research sune al-bahithun masu bincike su ma suka gani ma'ana tare da mu a matsayin mu a mahanga ta addini da kuma masu bincike irin ta zamantakewar dan adam da kuma masana lafiya irin binciken abin da suka gano game da al'amarin da ya shafi wannan ainihin wato uwar laifi kham giya annal insana an gano cewa mutum ko kuma annal insana wato jinsin dan adam lam yusab bi darbatin ba a jarabci jinsin dan adam ba bi darbatin da wani babban bala'i ashadda mafi tsanani min darbatil khamr irin hadarin giya ba a jarabci dan adam ba da wata babbar jarabawa ko wani babban bala'i sama da bala'in da ya shafi al-khamr giya walau umila ihsa'un 'am da za a yi kididdiga ta bai daya ta gaba daya wato worldwide shine ma'ana 'am worldwide inda za a yi bincike da kididdiga ta gaba daya amman fi mustashfayatil 'alam game da irin abin da aka samu cikin asibitocinmu na duniya likitoci a asibitoci waɗanda suka iya kwantawa a asibiti wa fi sujunihi da kuma kurkuku irin na duniya wa musahhatihi da kuma guraren da suke guraren kiwon lafiya minal musabina da za a yi kididdiga na gaba daya game da irin waɗanda aka wato suka kamu biljunun da hauka wal amradil udala da cututtuka masu wahalar magani bi sababil khamr ta dalilin giya to da za ka samu kididdigar da lissafin da alƙaluman suna da yawa sannan in ka dawo wa ammanin tahara in ka dawo kuma kididdiga inda za a yi ta game da wanda suka kashe kawunansu suicide shine ainihin intihar game da waɗanda suka kashe kawunansu au qatala ghairahu ko kuma mutumin da ya kashe waninsa bi sababil khamr ta dalilin giya su ma adadin alƙaluman suna da yawa waɗanda suka sha giya suka kashe kawunansu sakamakon shan giyar ko suka kashe waninsu waɗannan su ma inda za a samu alƙaluma na duniya gaba daya to zaka samu alƙaluma ne masu tarin yawa game da irin illar da giya take da shi sannan wa amman yashku fil alam haka inda za a yi kididdiga ta bai daya game da irin abin da duniya take fama da shi amman yashku fil alam game da abin da ake fama da shi a duniya min alamin asabiya na irin cututtuka na matsanancin ciwon kai wal ma'idiyya wa ma'awiyya da kuma irin cututtukan matsanancin ciwon ciki bi sababil khamr ta dalilin giya wa amman awrada nafsahu banda kuma alƙaluman mutanen da suka jefa kawunansu mawaridal iflas wato guraren karyewar tattalin arzikinsu da kuma hauhawar basussuka a kansu bi sababil khamr ta dalilin giya shi ma alƙaluman suna da yawa wa amman tajarrada min amlakihi inda kuma za a bi kididdiga da alƙaluman waɗanda suka rabu da abubuwan da suka mallaka bai'an na siyarwa na harkar kasuwancinsu aw safahan ko abinda suka fada na wauta da rashin tunani bi sababil khamr ta dalilin giya zaka samu alƙaluman suna da yawa wa amman darra ailatahu wa auladahu da kuma za a bi alƙaluman wanda ya cutar da ailatahu iyalansa wa auladahu da ƴaƴansa bal barma baladahu garin da yake rayuwa wa wadanahu da kasassa bi sababil khamr ta dalilin giya law umila ihsa'un bidhalika da za a yi aiki wajen nemo alqaluma bidhalika na sanin wadannan illoli da wadannan cututtuka da hadarirrika na giya au bi ba'dihi ko kuma ma ba duka ba koda wani daga ciki a ce misali kawai abinci ko irin wayanda suka kamu da miyagun cututtuka sakamakon shan giya a dauko iya wannan alƙaluman kawai na duniya ko a dauko kawai iya wayanda ainihin wato suka karye tattalin arzikin su ya karye saboda shan giya ko gurbatar dabi'u da sauransu a dauki wani bangare ba ma duka ba wayannan illolin yace da za a dauki wannan ayi bincike la balagha haddan haila lalle da alƙaluman za su kai wani adadi mai girman gaske najidu za mu samu ashe kullu nushin dukkan wata nasiha dukkan wani wa'azi da jan hankali da fadakarwar da za a yi bi iza'ihi a ƙarƙashin shan giya sagiran to za ka samu wannan wa'azin ko nasiha ta yi kaɗan. Allah ya sa an fahimci magana da malam yake magana. Inda za a koma a ce misali ƙasashe kowace ƙasa a je asubutocinsu a je guraren da ake killace masu laifi kaga irin a tattara maka kowace prison a zube maka adadin masu laifin ciki ka gani kaga irin yanda giya take illa irin yanda kayan maye suke da hadari a cikin al'umma a dauki kowace irin ƙasa a ce a je asubutoci wayanda likitoci suka yi bincike a kansu da waɗanda suke kwance da waɗanda suke shan magani su tafi a kawo alƙaluman wato irin illar da giya take yi wa da barazanar da take yi wa lafiya. Malam yace da ayi ta wa'azi ayi ta fadakarwa ma akan giya za a gani yayi kadan ya kamata a ƙara ya kamata yi wayar da kan mutane da yin nasiha game da abin da ya shafi giya da kayan maye yayi kadan ya kamata malamai da masu wa'azi da masu hudubobin munbari su ya kamata a yawaita. وقد كان العرب للي لارباوا سن كسانچه في جاهليتهم تن الوكچن سو نا جاهليه مولعين بشربها سنا يوان شانغيا سن تاسيرنت قوري د گيا والمنادمه عليها دا كوما ين دانا سني اكانتا اندا زاكا كوما تاريخ لارباوا لوكچن جاهليه kaga yanda suke mu'amala da giya da yanda suke yawan shan giya da yanda giya ke sa su je su yi aikin dan da na sani zahara zalika fi lughatihim wannan game da irin yanda suka tasirantu da giya to zai bayyana gare ka kai mai karatu fi lughatihim a cikin yaran su na larabawa a harshen su zaka ji irin yanda giya take faj'alu laha nahwa mimmi atithmin wato saboda yanda take da matsayi yanda suka daukaki shan giya lokacin jahiliya sun yi mata sunaye wanda sunan ya kusa dari duk wanda yake karanta ainihin adabi na larabci ko yake karanta waƙe-waƙen larabawa to zaka san zaka ji nan su ce mata kaza kaji an ce mata kaza sunayen giya kawai saboda yanda take da matsayi a lokacin jahiliya yanda mutanen jahiliya suke masifa shan giya to sunayenta ya kusa guda dari da larabci sunaye kawo ga duk abinda ya zama yana da suna da yawa ai yana da muhimmanci da aka sabi da muhimmancin giya lokacin jahiliya wa fi shi'rihim haka ka koma cikin waƙe-waƙen su fa wasafuha zaka ji yanda suke suffanta giya wa aqdaha da kofuna da tulunan giya kaji sunayen tulunan giya tulunan wato sunayen koko irin kokunan giya ina fata an gane shine aqada kofunan da tulunan da kokunan giya kaji sunayen su daban-daban kala-kala yanda suka yi musu sunaye wa majalisaha kaji yanda suka yi wuraren shan giya club inda ake zama da teburin shan giya kaji sunayen su da larabci wa anwa'aha da nau'o'in giya din zaka san lalle larabawa musulunci ba karamin aiki ba wajen hana su wannan muguwar dabi'a din lalle musulunci yayi gagarumin aiki yanda giya take da matsayi take da sunaye take da ainihin wato wuraren shanta suke da sunaye a lokacin jahiliya falamma jaa al-islam lokacin da addinin musulunci yazo akhazahum sai ya dauki mutanen jahiliya larabawa bi manhajin tarbawi hakimin bi manhajin tarbawiyyin hakimin musulunci sai ya dauke su a bisa wani tsari irin na tarbiya mai cike da gwaninta bari ka ji yanda addinin musulunci yazo ya kalli mutanen nan yaga kai yaga gaba ɗaya sun riga sun risuna kaga mutun ya sha yayi tatil da giya kaga yanda suke ta'ammuli da giya yanda suke kai da komowa da giya yanda ta zama abun shan su wanda raba su da shi aiki ne musulunci da yazo ya kalli yanayin su yaga yanda suke da alaka kyakkyawa da giya to sai yazo da wani irin tsari wani irin manhaji tarbawi irin na tarbiyantar dan adam da dauke shi daga wani abu da ya saba a maida shi kan wani sabon abu wanda yafi wanda yake kai hakim kuma cikin hikima da gwaninta fatadarraja musulunci sai ya hau mataki mataki ma'ahum tare da su larabawan nan fi taharimiha a wajen haramtata yanzu waɗanda suke da irin wannan kazo rana tsaka kace musu shan giya haramun ne ba za su karba ba shi yasa musulunci da yazo sai ya bi su da mataki na hikima wajen kokarin haramta musu shan giya famana'ahum awwalan da farko sai ya hana su minas salati yace kada su yi sallah wahum sukara suna cikin tambele ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna tambele da maye har sai kun watsake kun san me kuke faɗa tukun ka ji wata irin hikima ba ci akai kasu sha ba kenan ba lokacin sallah ba sai su ta dirka giyar su musulunci bai wato in ba ka da irin wannan tsarin ko ka kika kofi irin wannan tsarin wajen tarbiyyar dan adam wanda ya lalace to kana da matsala shi yasa zaka ga ko masu shan kayan maye na yanzu cikin tarbiyyar da likitoci suke mun sai a ce ya rage sha ba za a zo yana shan wata kwaya ya zama addicted da wannan kwayar a ce a sai a ce masa da kila yana shan kwaya 10 a rana sai a ce yanzu ya koma shan 9 kai ba za ka gane hikimar ba to me kenan yana yin haram kuma ka zo ka saka cai eh ya rage yana nan sai a waye gari sai a ce to yanzu ya dinga shan 7 kawai ana nan sai a ce ya dinga shan 5 kila ma su yi masa za a dinga bashi an killace shi kawai yana abin nan a haka za a tarbiyance shi har wata rana a dinga bashi kwaya daya har wani lokaci kuma a dinga tsallake har wani lokaci shi ma zai manta da bai sha ba kuma baya damuwa na fata an fahimta to da musulunci yazo sai ya ce yanzu kawai matsalar sa da giya shine kar a sha ta a zo sallah dan kar a zo masallaci kuma ana ta har ma gaza wannan yana dukan wannan liman a narke mamudin sa su ma sun jangale ina fata an gane to akalla in za a zo sallah kaga yanzu ka duba muna da sallah salloli guda 5 kenan idan mutun yayi sallar asuba akwai awoyi masu dama daga sallar asuba zuwa azhar a iya samun awoyi 5 ko fiye da haka kaga mutun zai iya shan giya bayan sallar asuba yayi tambelan sa yayi aman sa yayi fitsarin sa kafin azhar ya watsake idan azhar tayi ya ta sake shi sai alwalayi ta masallaci in yazo masallaci yayi sallar azhar to kaga zai auna yaga daga azhar zuwa al'asr musamman yanzu lokacin sanyi ne bai kai awa 2 ba shi kuma bisa al'ada in mutun ya shaki le kan fa awa 2 bai watsake ba to yanzu kaga daga azhar zuwa al'asr ba zai shagi ba dan an ce kar a zo sallah ana cikin maye to daga al'asr zuwa magriba shi ma in ka duba awoyin ba su gaza 2 ba da wahala su wuce haka to su ba sai mutun ya auna yaga to ai in ya sha daga bayan al'asr din ma zuwa magriba ba ta sake shi ba kaga nan ma dole ya hakura to ballantana daga magaruwa zuwa isha kenan kaga sai dai ya bari in yi sallar azhar la asr magruba in yi isha sai yi mankas kafin sallar asuba ya watsake yanzu kaga an rage maimakon da ba shi da wani lokaci ko da yaushe sha yake yanzu akalla an mai da shan giya sai ya zama sau nawa sau biyu akwai hikima ko babu wani zai ga kawai a haramta gaba daya a'a musulunci ba addinin harigido bane an fahimta to sai aka ce kada ku kusanci sallah kar ku zo wajen sallah wahum sukara wato kada su zo wajen sallah wahum sukara suna cikin maye to ana nan kuma thumma sannan sai kuma addinin musulunci yubayyinu lahum ya sake bayyana musu anna ithmaha akbaru min naf'iha sai musulunci ya sake biyo wani usulubi sai ya nuna musu laifinta da cutarwarta ya fi girma sama da amfanarwarta ila mutum ya ce in ya sha yana dan jin yayi daidai in mutum ya sha yana dan jin cewa damuwa da yake cikin ta yanzu duk ba ma ya ciki kawai ya dinga jin sa kawai yanzu yana jin sa daidai misali kuma sannan kila yana dan samun wani dan kudi shi mai siyarwar da sauransu to sai aka ce lalle akwai samun kudi a cikin ta kuma bayan samun kudin mutum in ya sha yake kan ji cewa kaman ta dauke masa kewa to duk da wannan amfanin da mai shan ta yake jin yana samu sai aka ce laifuffukanta da cututtukanta da hadarurrukanta sun fi wannan amfanarwar yawa mai hankali a ce maka wannan abun amfaninsa 80 cikin 100 cutarwarsa 20 cikin 100 cutarwarsa 80 cikin 100 amfaninsa 20 cikin 100 ina jin mai hankali ko kasuwanci ne ba zai shiga ba a ce hasarar da ake samu ita ce kashi 80 ribar ba ta fi 20 ba wani mahaukacin dan kasuwa ne zai zo ya zuba kudin sa ana kaga ba wanda zai zuba ina fata an gane sai aka ce kana in mutum ya sha zai ce maka ai yana jin daidai yana jin kaza yana jin kaza to sai kuma ka zo ka zauna sai kuma ka gaya masa illolinta a jiki a lafiya illolinta a hankali illolinta a tattalin arziki illolinsa a aikace-aikacensa na yau da kullun illolinta a zamantakewa da iyalansa illolinta a zamantakewa cikin al'umma irin illar da take kawo wa daidaiku irin illar da take haifarwa al'umma gaba daya to sai a tattara wa mutum sai kuma mutum ya kalli wata ƴan maslaha kwaya ɗaya ko biyu cikin cututtuka 80 ko 90 to kaga anan ma an sake jefawa mutum wani nau'i na tsanata kaga ba ce akai ka asha ba har yanzu ce akai yas'alunaka anil khamru wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima kawai sai aka basa iyana suna yawan tambaye ka game da giya da caca ka ce a cikin shan giya da yin caca akwai zinubi da laifi mai tarin yawa wa manafi'u lin nas ko da yake akwai amfani wani dan amfani da mutane suke samu amma wa ithmuhuma giya da caca laifuffukan da irin illolin akbaru min naf'ihima sun fi girma sun fi yawa fiye da amfanar wanda suke yi sai aka basu iyanan wani tun daga nan kawai ya janye tattalin wato jarinsa daga sai da giya wani shan giyar tun daga nan ya ji kai akwai shakku game da giyar nan an ce cutar wata ta fi amfaninta yawa amma dai ba a ce kar a sha ba thumma anzala subhanahu al-ayatal jami'atal qati'ata fi suratil ma'ida sannan sai ubangiji ta'ala sai ya saukar da wata aya al-jami'ata shakundum al-qati'ata yankakkiya fi suratil ma'ida a cikin suratul ma'ida Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka yadda da kadaitakar Allah suka yadda da kasantuwarsa abin bauta suka yadda Allah shine mai yi shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai azurtawa shine mai talautarwa shine mai daukakawa shine mai kaskantarwa duk sun yi imani da haka Allah yana kira zuwa ga waɗanda suka yi imani innama adatu hasirin kawai al-khamru giya wal-maisiru da caca wal-ansabu da gumaka wal-azlamu da kyamare rijisun Allah gaba ɗaya tattara su yayin musu kudin goro yace rijisun wayannan duk gaba ɗayan su kazanta ne datti ne najasa ne min amali shaytan kuma suna daga cikin ayyukan shaytan shaytan yana murna yana farin ciki yana jin nishadi da yin waɗannan ayyuka fajitanibuhu ku nisanci waɗannan ayyukan la'allakum tuflihuna dan ku samu rabauta innama kawai yuridu shaytanu shi shaytan dinnan abinda yake nufi an yuqi bainakumul adawata ya haifar da kiyayya tsakankaninku wal baghdha'a da gaba fil khamri a cikin shan giya shi yasa yake zuga mutane su sha giya yanzu dan uwan mutum musulmi ya dauki makami ya buga wa dan uwansa ko dan yana so ya karba man waya kai ka san in mutum a cikin hayyacinsa yake wannan motar imanin ba za ta bashi yaje aikata haka ba mutum dan uwansa ne sunan su daya musulmi shi ma musulmi amma ya kashe shi ko ya illata shi ko ya sabauta shi kai ka san akwai target din shedan akwai ajandar da shedan yake da ita a karkashin sa mutane su dinga shan giya da kayan maye wal maisir akwai abin da shedan yake nufi wajen sa mutane su dinga caca kawai ka zo da kudinka wani ya tatike ya ka koma gida zero shi kuma ga nasa aljihunsa ga naka kila ma bayan an tatike ayo mutun dariya kai ka san sai an yi fada duk inda ake caca ai za ga kwalabe an fafasa sai yanzu an huda wani ko an caka wani ko an yi wa wani kaza Allah ta'ala ce shedan so yake ya haifar da kiyayya dan uwanka ne sunan ku daya addinin ku daya yaran ku iri daya yankin ku daya kila ma unguwar ku kila ma gidan ku daya ya haifar da kiyayya ya kunna wutar gaba tsakanin ku a karkashin amma ba zai samu nasara ba sai yayi wa mutane wahayi su dinga shan giya da kayan maye ko kuma ya sa su dinga caca wayasuddakum an zikrillah ya kuma kange ku gabarin ambatan Allah duk mai dan kayan maye za ka ga baya ambatan Allah wani sai sati ma bai alwala ba kaga idan sa da kwansa kawai da ya tashi in ya murje da ita ya kwana in ya tashi wani ma sai in ya dirke ta sai kwana daya kwana daya kwana biyu ma bai ma san inda yake ba yayi futsari a cikin yayi kashi duk a gurin ina wannan zai zikiri Allah ta'ala ce shedan baya son ya ga mutane suna zikiri dan haka daga cikin hanyar da yake ganin in ya bita ya ingiza mutane kanta zai hana su ambatan Allah shine ya jefa su su dinga shan kayan tambele da maye dan haka wa anis sala ya kuma hana su sallah zaka duk wanda suka tuba daga cikin harka kayan mayen suka zo cikin fatoyin su zaka ji akan sallah suke tambaya wani ya fi shekara baya sallah wani ma shekaru bai ma san adadin da baya sallah to kullun a dinke yake kullun cikin kayan kari yake da haka ina zai san a ina yake ballantana hayya tuno lokacin sallah azhar ko al'asar ko magriba ko isha Allah ta'ala ce fa hal antum muntahuna yanzu ku ba za ku daina ba lokacin an tarbiyanci imani kaga nan ga tauhidi ana ta ginawa a cikin zukatansu ga wa'azantarwa ana ta yi nan kuma ana ta sake ba su wata tarbiya can an ce su daina zuwa suna shan kaga kenan lokacin da suka daina zuwa wajen sallah a dinke a mankas to yanzu kaga an rage musu karsashi da nishadin shan giya na biyu an sake jefa musu wata shubuha cewa giyan nan illolinta sun fi amfanin ta yawa dan haka su da kansu wasu sun fara jin cewa giyan nan ya kamata a bata to sai a ƙarshe sai Allah ta'ala ya ce to kuma kun ji ma a ƙarshe ga irin abubuwan da shedan yake nufi wajen sa mutane su dinga shan giya da kayan maye yanzu ba za ku daina ba lokacin imani ya riga ya nuna suka ce in ta haina suka ce mun daina
وفي هاتين الآيتين
a cikin waɗannan ayoyi guda biyu akadallahu ubangiji ta'ala ya karfafa tahrimal khamr haramcin giya wal maisiri da chacha ai alqimar ita ce dai chacha takidan baligan karshen wato karfafawa id domin karana huma ubangiji ta'ala ya gwama shan giya da chacha ya hada su guri guda bil ansab da gumaka ya hada su da gumaka wal azlam da kyamare wani nau'i ne na champi ko kuma adiyara in mutun zai tafiya mun karanta a nan baya if Allah taf'al kuma ga wani daban wato in mutun zai tafiya sai a sa masa sai a yi rubuta a takarda ko a rubuta takarda guda uku daya a rubuta izhab ko safir daya a sa la tusafir daya a bata empty in mutun zai tafiya yace yana neman sa'a a cikin tafiyar nan akwai sa'a ko babu sai a wannan takardun sai a kada su sai a watsa ce dauki da mutun ya dauko sai ya mika shi wanda yake masa wannan duban da an bude ya haga safir a ce to akwai nasara akwai sa'a akwai kaza ka tafi in kuma mutun ya dauko takardar la tusafir a ce kul wannan tafiyar an yi ta ba sa'a in kuma ya dauko empty a ce to bari sai an sake kadawa ka kuma dauka shine azlam da sauran misalan da malamai suka bayar wa hiya kalimatun wannan kalma ce la tudlaqu fil qur'an ba a sakinta a cikin alqur'ani illa ala mashtadda fuhushuhu wa qubuhuhu in kaji rijis a alqur'ani kaji an ce rijis to wannan kalma ta rijis a larabcin alqur'ani ba a amfani da ita sai ga abinda ishtadda qubuhuhu rashin kyansa ya kai matuka wa qubuhuhu munin sa ya kai karshe waja'alahuma shi sa kaga sai aka ce rijison dai kenan waja'alahuma haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shan giya da chacha min amali shaytan yace suna daga cikin ayyukan shaytan wa innama amaluhu alfahsha wal munkar aikin shaytan ko ba wani aiki bane face alfasha wal munkar da abunki sannan kuma abu na uku wa dalabajitina bahuma ubangiji ta'ala kuma ya nemi annisance su kaga na farko Allah ya ce rijison in kaji rijisun a larabcin alqur'ani abun yayi muni kazantarsa ta kai na biyu Allah ya ce kuma tana cikin aikin shaytan abu na uku kuma sai aka Allah ta'ala kuma ya sake neman annisanci waɗannan miyagun ayyuka bi ma'ana adam iqtirabi minhuma ma'ana da rashin kusantar giya da kuma chacha wa hiya kalimatun kalmar ijtinab kalma ce la tusta'malu ba a amfani da ita illa ma'a shirk sai abinda yake da alaka da shirka wal kaba'ir da manya-manyan laifuffuka kaga abubuwa nawa ana yi maka fashin bakin ita ayar abin sakon da ta kunsa mafhum bi ma'ana adami liqtirabi minhuma wa hiya kalimatun la tusta'mal kalmar al-ijtinab ba a amfani da ita sai abinda ya shafi shirka ko kaba'ira ga misali malam zai bayar kama fi qaulihi ta'ala kama yanda yazo cikin fadin Allah ta'ala fajitani burrijisa minal awthan wajtanibu qaulaz zur kaga Allah ya amfani da kalmar ijtinab wannan kalmar da Allah ya ce fajitani buhu la'allakum tuflihun a magana shan giya da chacha to sai Allah ta'ala dan a nuna maka in ka jita to abinda ya shafi shirka ne ko abinda ya shafi gunduma gunduman laifi sai Allah ya ce fajitani burrijisa kuni sanci kazanta minal awsan ta bautar gumaka wajtanibu qaulaz zur kuni sanci zuki ta malle an fahimta kaga ita kau au al-awthan kaga shirka ne bautar gumaka qaulul zur kuma kaba'ira ce ƙarya suratul hajj a cikin suratul shura Allah ya ce an'ibudullaha cikin suratul nahl kai wajtanibut tagut an'ibudullaha ku bauta wa Allah ko an'ibudullaha su bauta tawa Allah wajtanibut tagut su kuma nisanci dagutu kaga kalmar ijtinab wajtanibut tagut kaga kalmar ijtinab din ake so ka kalla nisanta cikin suratu shura Allah ya kuma ce wallazina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish wadanda yajtanibuna suke nisantar kaba'iral ithmi gunduma gunduman laifuffuka wal fawahisha da alfasha wa gairi zalika da wani haka waja'ala hadha lijtinabi ubangiji ta'ala ya sanya wannan nisanta din sabilan hanya ce ilal falah izuwa ga rabauta fajtanibuhu la'allakum tuflihun wa dhakara min adrarihim alijtimaiya sannan ubangiji ta'ala a dai waɗannan ayoyi guda biyu ya ambaci daga cikin cutar cututtukan da su shan giya da caca ke haifarwa alijtimaiya a zamantakewa taqati'u silat shine yanke alaƙoƙi taqati'u silat daga cikin irin cutar wadda shan giya da caca suke haifar da gaba shine su yanke zumunci da alaƙoƙi wa iqa'il adawati wal baghda da kuma haifar da kiyayya da gaba wa min adrarihima daga cikin cutarwar shan giya da caca arruhiyya ta abin da ya shafi rai ruhi as-saddi anil wajibat kange mutun anil wajibat tare mutun suke yi ga barin sauke wajibai irin sallah da sauransu addiniya irin wajibai na addini min zikrillah na ambatan Allah was salati da sallah thumma talaba lintihaa anhuma sannan ubangiji ta'ala ya nemi alintihaa anhuma hanuwa daga waɗannan laifuffuka giya da caca bi ablagi ibara da wata irin magana mafi kaiwa matuƙa yace fahal antum muntahun yanzu ba za ku daina ba yanzu ga illolin an gaya mana illolin su a kaza illar shan giya da caca a kaza illar shan giya da caca a kaza duk ga illolin an zube maka su sai Allah ta ce kon wannan fashin baki da aka yi muku na irin illar shan kayan maye da kuma ainihin wato caca yanzu ba za ku daina ba Allah da kansa yace fahal antum muntahun wa kana jawabul mu'minina ala hadha al bayan al hasim haka ake so duk lokacin da mutun yake ba daidai ba akai masa wa'azi aka nuna masa illar abin ya bari nan take shi yasa jawabi da amsar da mu'minai suka bayar ala hadha al bayan akan wannan bayani da akai musu al hasim fayyatacce cewa suka yi qadinta haina ya rab qadinta haina ya rab lokacin da wannan aya ta sauka sahabbai suka ce mun daina ya Allah mun hanu ya Allah ya ubangiji mun daina ka duba imamul hakim a cikin al mustadrak ya kawo wannan lafazin na qadinta haina ya rab qadinta haina ya rab wannan shine jawabin da mu'minai cikin sahabbai suka bayar game da wannan doka da Allah ta'ala ya saukar musu ka duba hadithi na 7224 cikin al-mustadrak hadithin Umar dan Khattab sannan ainihin wato al-Hakim ya inganta shi wa wafaqahu adh-Dhahabi wa sana'a al-mu'minuna al-ajaba ba'da nuzuli hadhihi al-aya fa kana ar-rajulu fi yadihi al-ka'as yace mu'minai sun yi wani abun mamaki bayan saukar wannan aya shine sifar imanin dama shi duk mai imani haka yake mu'minai sun yi abun azo a gani sun yi wani abun mamaki bayan saukar wannan aya fakanar rajul sai kaga mutun fi yadihi alka'as a hannunsa akwai kofin giya ko akwai kwalbar giya kad shariba minha ba'dhan ya sha ko rabi ko kwata ko ya sha dai wani abu daga cikin wannan kofin ko kwalbar wa baqiya ba'dhin ya rage wani abu a ciki kawai sai ga wannan sakon aya ya sauka fahina tablughuhu alaya lokacin da wannan ayar ta iso masa yanzul ka'sa min fihi sai ga ya cire kofin ko kwalbar daga bakin sa wayufriguha ala turab ya tittilar da ita a ƙasa abinda suka dinga yi kenan ina ma ƴan maye ƴan marisa na irin wannan lokaci na musu ji wannan sako na Allah madaukakin sarki da kira su ma imanin su ya dumama su daina shan kayan tambele su daina shan kayan maye su daina shan kayan ƙari to sai mu tashi wa kada amana kathirun min alhukumati dan an ce mun lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk